America, a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da wannan la'asariyar. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan haraji.
Amma dai ni na san yanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni.
Haka yake Aisha, muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana mai fashin baki a zauren tattaunawar namu.
Hakanan kuma sashen Hausa, wakilin sashen Hausa Salih Shehu Ashaka ya tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan haraji.
Muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Kuma idan lokaci ya bamu dama, za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai ku matso da akwatin rediyon ku, ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya.
Masu sauraro, za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota na Facebook, inda muka ce, kuna biyan haraji? Ta yaya kuke sanin irin ayyukan da gwamnati take yi da kudaden haraji da ta tara? Ga kuma yadda kuka amsa.
Masu sauraron mu, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, bana biyan haraji, batun kuma sanin ayyukan da gwamnati ke yi da kudaden harajin da ta tara. Ina jin tana cewa tana sanya su ne wajen yin ayyukan raya ƙasa, duk da dai ba wani gani a ƙasa muke yi ba.
Sai kuma sakon Alhaji Umar Fure Bagashuwa ya ce, salam yau da gobe, tabbas muna biyan haraji ga gwamnatin Najeriya. Sai dai ayyukan da gwamnatin take yi da kudaden haraji da muke tara mata, ba ma gani a ƙasa, kullum jiya kamar yau, Allah ya kyauta.
Shi kuma Gali A. Ishaq cewa yayi, yana zirarewa aljihun shugabanni ne kawai.
Sai kuma amsar Alhaji Ali Yunusari, fatan alheri gare ku VOA Hausa. A gaskiya mu dai muna biyan kudin haraji ne kawai, amma ba mu san abin da gwamnatin take yi da waɗannan kudaden ba. Nagode, a tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Idris Mai Kusa, wakilin baban Yaba, inda ya ce, ba ma biya.
Sai kuma sakonmu na gaba daga Abubakar Kawu Girgir ya ce, shekaruna 30 ba kadan a duniya, amma idan zaka kashe ni, ban san abin da ake yi da kudin harajin da gwamnati take karba a wajen jama'a ba. Amma kullun ina ganin yadda ake tirsasawa mutane, musamman ma'aikatan gwamnati, su biya kudin haraji, amma idan an karbi harajin sai ka ji shiru, wai malam ya cinye shiruwa.
Ikon Allah. To sai kuma amsar Honorable Ibrahim Bashir kan iyaka, inda ya ce, a matsayin wanda aka haifa a kan iyaka da ke jihar Taraba, babu ci gaba da muka samu daga gwamnatoci. Duk haraji da muke biya kowane shekara, muna biyan haraji amma ba ma gani a ƙasa.
Sai kuma sakon Mu'azu S. Daranda ya ce, ina biyan annual revenue wa shaguna, amma ban ga abu guda da aka kawo daga hukuma ba.
To sai kuma amsar Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, inda ya ce, kai ni dai ba wani biyan haraji, ta kaina nake.
To Allah ya kyauta. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe, wanda Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau ya turo, ya ce, a gaskiya ni dai ba ni da wata masaniya akan abin da gwamnati ke yi da kudaden haraji, musamman a yankunan karkara. Da fatan gwamnati za ta farka daga barcin da take yi domin jiyar da talaka zaƙin demokuraɗiyya.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Salih Shehu Ashaka domin jin ta bakin jama'a.
To ko zaka gabatar da kanka? Dan Juma Abakar,
kana biyan haraji na gwamnati?
Zahiri kuwa mu ne kuwa masu biyan haraji, saboda muna biyan haraji, muna yin takardun moto, muna yin driver's license, da wayansu ƴan abubuwa da ba a rasa.
Kaman ta yaya kake biyan, wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya?
Eh, muna zuwa ofisu suka kaman office na BIO, office of safety, don muna zuwa mu je mu biya wannan harajin.
Kana bibiyan yadda gwamnati yake kashe wannan kuɗi na haraji da kake biya?
Kafin ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba, don baka san ma ta ina ake yi kuɗin ake kashe shi ba, baka san ta ina kuɗin ake ba abin da za ka fahimta a ciki ko ka yi bibiya ma.
Ko kana biyan haraji na gwamnati?
Eh, haraji muna biyan haraji na gwamnati, amma ba na bibiya, saboda ta ina ma za ka fara bibiya. In ka bibiya ma kuɗin ƙarshe za ka samu aljihun wani yake shiga mutum ɗaya.
Ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga.
To in ka bibiya ma ƙarshen kuɗin yana tafiya ne ka rasa inda su sun san da suke su.
Amma in ka duba haƙinka ne na ɗan ƙasa ka bibiya tun da ka biya.
Ai, ka sa mai a mota ma ka ce za ka bibiya ka haɗu da aiki a ƙasar nan, za ka ji da cikinka ne da iyalinka da 'yan uwanka da yaranka ko da bibiyan kuɗin harajin da ka biya. A dai Allah dai kawai ya sa mu dace.
Sunana Muhammad.
Kana biyan haraji na gwamnati?
Kware da gaske muke biyan haraji.
Kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya?
To idan ka ce da ka bi ma hanya ka bi ka sanya ake yi da ku, ai kai ka san dama in dai Allah yi ka talaka a Najeriya, duk abin da ka biya ka bari ma Allah, shikenan. Ka ce da ka biyo wani bibiya ma ƙarshe ka je ka sa ma kanka hawan fadi, gara kai hakuri ka bar ma Allah in ka riga.
Amma ka sani fa yancinka ne na ɗan ƙasa tunda ka biya haraji.
A matsayina na talaka na kuma ɗan Najeriya, gaskiya ni ba ni da wani hakkin da danyi wani bibiya. Inda Allah ya yi ni, ni wani babba ne ko mai kuɗi. Najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka. Duk abin da ka biya kai Allah isa kai, umma an zalunce ka can musu. Yawwa, tunda dai ba nan ba gida ɗaya bane, akwai ɗaya gidan kowa kuma he yaje.
Sunana Malam Ezekiel.
Kana biyan haraji?
Na biyan haraji sai tunda ina yin driver's license, kuma ko na je na sai abubuwa a supermarket da kasuwa, yanzu yanda ƙasar nan take kana biyan VAT duka dai haraji. To kaga lalle ina biyan haraji.
Ba kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar ku al'umman ƙasa?
To ta ina zan yi bibiya, tunda dai a ƙasar nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da za ka je ka yi bibiyan, balantana ka san ta yaya ma ake yi amfani da ku. Inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka, matsalan ma in akwai ofisoshin ma in ka je ba za su saurare ka ba, saboda kai ba kowa bane, kowa ya san yanayin da ƙasar nan take ciki. In kai ba wani abu bane, in an zalunce ka ko kaga an yi abun da bai dace ba, baka isa ka ce kai za ka yi bibiya ko kai ke ba.
Amma ka san cewa ƴancinka ne na ɗan ƙasa ka yi wannan biya.
To sai ƴanci na ne. To amma kaga a nan ƙasan ai yanayin yanda ƙasar take, ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san ƴancinsa ko kuma ƴancin ma tana amfani a wurin shi, saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke, ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna eh lallai ana kare ƴancin ɗan adam ko kuma talaka ka kasan. Shine babban matsalan da muke da shi. Amma dai ni na san ƴanci na ne in yi bibiya kuɗin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni. To amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan.
Dai hukumomi akwai hukumomi inda za ka je ka bincika.
To
kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekara 2013 ne ko 14 wadda ɗan ƙasa yana da ka koyi nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati.
To gaskiya ni abun da zan gaya ma a ƙashin gaskiya, ni dai akwai wuraren da na ɗan yi aiki a ƙasar nan, wani ofishi wanda na sani muna harkan contract. To yanayin yanda na ga ƙasar nan, ƴancinka da kuma yadda gwamnati take kashe kuɗaɗen harajin da take karɓa a wurin talaka, ina gaya ma abu mai wuya ne. Saboda ofishoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kaba, in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka, ba sa baka lokaci saboda su saurare ka, ka san meye ne hakkin. To babban matsalan kenan da ake samu.
Sunana Adam Yunusa.
To shin kana biyan haraji?
Ina biyan haraji na gwamnatin tarayya. Tun ina biyan gwamnati, ina biyan haraji na gwamnati. Ina yin driver license, ina canja particulars na bike da sauransu. In na shiga supermarket na sai abubuwa akan dora dan naira 1 naira 2 akai, sai a ce wannan wai tax ne. So abin da ya bani mamaki, akwai lokacin da nje canza wasu takarduna na mota a BIO office, sai aka gaya mana, aka ce mun an ƙara kuɗin insurance akai na nasaba biyu, aka ce sai na ƙara kaza, nace saboda me aka ce wai an ƙara, nace ita insurance menene amfanin ta? Sai biyo nan yace mini amfanin insurance ko zaka samu matsala da motanka ko accident ko wani abu, turu wannan insurance za a taimake ka. za a taimake ka. Sai nace haka ne, sai ya ce eh. Nace eh, to in haka ne, in yana aiki hakan yayi. To amma kamar driver license da muke biya, shi kuma bangaren road safety, kaga shi kamar tas ne na kasa. Kudin ya kamata a ce muna ganin sa a ƙar'a ne mana aiki, tunda duka in ka bi bangaren illa revenues, in ka bi customs, didi ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga, ya kamata a ce da wannan kudin ne ake wa 'yan Najeriya aiki. Kuma abin da ya kamata a yi wa Najeriya da irin wannan kudaden, number one shine the best mu samu wutan nefa, don duk duniya yanzu an ci gaba, aikin gwamnati baya samuwa. Inda zaka je ministry, inda zaka samu mutane mutum 50 suna aiki, to yanzu computer yaro dan shekara 15 ka ajiye shi zai aiki mutum 50. To wannan mutum 50 da ba sa wannan aiki, ina za su je su yi aiki? Kaga kamfanin nuka kamata zai su yi aiki. Kamfani kuma a Najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba, saboda me zai aiki da dizin ne? In ya dabi mutane aiki kamar mutum 100 a kamfani suna aiki, nawa zai biya salary? Dizin nawa zai shayi aiki?
Amma ka san haƙin ka ne na dan ƙasa, cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya.
Eh, haƙi na ne, kuma ina nan ina san in bibiya din. Menene bibiya? Muna da kungiya, muna kafa kungiya, muna so kungiyar in tai ƙarfi. Ka san duk abin da za a ce tsintsiya madaurin ki daya, idan aka ce kun kai ku 10 ko ku 20, to za ku itinkarar kowanne mutum ne, zai kuma ganku da mutunci. Idan tambayar ne ma za mu tambaya, za kuma a ba mu amsa daidai da yanda ya kamata. To amma muna so sai mun yi karfi ne. Idan mun yi karfi insha Allah, muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi san zama da shi, mu tambaye shi. Amma an ba kungiyance ba, ba abin da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki, tunda muna demokrasi.
To Malam Muhammad Lawan, kana biyan haraji na gwamnati na kasa?
Ina biyan haraji na gwamnati na kasa, saboda ina da mota, ina yin driving license, kuma ina yin particular na mota. So a gaskiya dai abin da muke biya dai abin da shafi haraji, mu da muna biya, mun kuma ba mu gani amfanin biyan da muke yi. Irin Adamawa da Maiduguri, kuma yankin Kaduna, Kano, gakin Nafin ya bebe kasa. Kuma muna roƙon gwamnati da Allah da ta duba halin da 'yan arewa da Najeriya muke ciki, da ta duba da Allah ta kawo mana tsaro, duk mu samu zaman lafiya. Yanzu aikin da muke yi, mu 'yan kahaya ne muna zuwa irin Kaduna, Jos, Maiduguri, idan muna zuwa mu kai fasinja. Yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya, ba mu iya samun fasinja. Yanzu ya kare ma balas, ma ba mu iya yi.
Amma wannan haraji da ka ce kuna biya, ka san haƙinka ne na ɗan ƙasa, ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe, kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa?
Ai, irin wannan bibiyan da al'umma suke yi, irin wannan bibiyan da kake magana, ai an jima ana bibiya. Ya kamata a ce bibiyan da muke yi, inda ce zai amfani da tun bayo ba muka samu ci gaba kan wannan bibiyan. To duk bibiyan da muke yi, ba a duba al'umma kan wannan bibiyan da ake yi, shi yasa muke koma baya.
Na Malam Yusuf. To Malam Yusuf, kana biyan haraji ko na gwamnatin tarayya?
Akwai ta hanyoyin da mukan biya haraji, kamar da yake ina da mota na canza mata takardu kowane shekara, kuma akwai hanyoyi, akwai dai haraji a bankuna ma ana ticcire mana, akwai dai hanyoyi da yawa da akan ticcire mana haraji, VAT in ka sayi abubuwa, in ka sayi wani lokaci kaya shago ma, duk ana cire haraji a jikinka, ko da baka kai ba ma'aikacin gwamnati bane, kuma ma'aikatan gwamnati ana cire musu a office. Wanda bai da aikin gwamnati, in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji. Wanda kuma baya shago, to wani lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai, kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji.
To ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe?
To gaskiya, kamar yadda ka sani, Najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba. Babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan, kawai dai muna yi ne, ba mu san ina ake da shi ba. Akan ce mana da shi ake biyan salari da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati, amma mu ba ma bibiya.
Amma ka san cewa ƴancinka ne ka bibiyi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe?
Mun san cewa ƴancinmu ne. To amma lokacin da ka tsaya wani ƴanci, ka san kamar da ka sani, Najeriya ba abin da za ka nema, ba a nemi ka ba da wani abu ba. In kana so ka san, ka samu wani kamar da ake ce akwai freedom of information ko kuma menene, da ka je office ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa, da ka je neman kuɗin abin da za ka ci ne, ko da ka je bibiyan labarin ya kai da wasu haraji da ka karɓa nan ka, babu mai sauki ba ne.
Babbar magana. Masaru, har yanzu bari mu je ga zauren tattaunawar mu inda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina dake Abuja ya samu tattaunawa da wani mai fashin baki akan wannan maudu'in namu na yau.
Malam Shehu Aliyu, barka da shigowa cikin wannan zauren namu.
To barka mu da warhaka.
Da farko, idan muna batu ne kan haraji, idan za a yi kididdiga a kiyasce, kamar misali za a iya cewa gaba ɗaya ma a Najeriya, misali kamar kashi nawa ne cikin ɗari na mutan ƙasar da suke biyan haraji?
To shi haraji ya kasu kashi biyu, domin akwai harajin da kake biya baka sani ba, akwai harajin kuma da kake biya ka sani. In ka ɗauki wanda kake biya baka sani ba, kusan kowa yana biyan wannan harajin a cikin ƙasar, saboda haraji ne da aka ɓoye su a cikin abubuwan da muke siya, wanda aka riga aka biya musu haraji. Saboda haka duk sanda ka siya wannan abun, to ka biya haraji ɗan kaɗan wanda baka sani ba. To amma kuma akwai haraji wanda aka karkasa su kashi-kashi, akwai haraji da aka ɗora ma masu aiki, akwai haraji da aka ɗora ma masu kasuwanci, akwai haraji da aka ɗora ma kamfanoni, akwai haraji da aka ɗora ma ita kanta ribar da kamfanoni kan samu lokaci-lokaci, akwai kuma haraji da akan yi su a lokaci-lokaci. Sai dai kawai babban abin da haraji yake da shi shine, wato wajen raba harajin akwai abin da ake cewa Joint Tax Board. Wannan ma'aikata ce wacce take kula da harajin da aka karba a jihohi da kananan hukumomi, wanda aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da jihohi din. Akwai kuma harajin waɗanda a zahirin gaskiya haraji ne da gwamnati ta aminta da su, to amma ta barma wasu hukumomi suke karban harajin, musamman kamfanonin da suke da girma kuma suke samar da wasu ayyuka. Kamar misali, za ka iske cewa akwai harajin da aka dora ma kamfanonin mai, wanda ake cirewa, wanda ake wani abu da shi daban, kamar irin su ne, wato ma'ana kamar special haraji na musamman, shine kamar special petroleum tax, wanda za a cire domin a yi wasu abubuwa.
Idan muka yi maganin cewa idan muka dawo kan cewar akwai harajin da 'yan ƙasa ke biya waɗanda ba su sani ba, ko za ka yi mana dalla-dallan wani harajin?
Ito wato haraji ne waɗanda ake ce musu da turanci, ana ce musu indirect taxes. Waɗannan haraje za a ɗora ma kamfani ne wajen gudanar da abubuwan da yakan kawo kasuwa. Kamar misali, sai a ɗauki kamfanin da ke sayar da sinadarin shan shayi, sai a ɗora musu haraji. To duk sanda suka gama aikinsu a cikin ma'aikata, to za fa su ɗauki harajin nan ne, sai su ɗora shi akan farashin da za su siyar. Kuma in sun zo siyarwa, to a dusan da kai ka siya, za ka biya ɗan kaɗan daga cikin ɓangaren harajin ne, wanda a ƙarshe za ka iske cewa baka san ka biya su ba, saboda sanda kake shan shayin nan, to ka riga ka biya harajin da aka biya a madadinka tun a inda aka yi shi. Akwai kuma haraji waɗanda ake ce musu, wanda ake tsare abubuwan da misali kaman mutane ba a son su yi amfani da shi, kaman giya, sai a ɗirka mata haraji. To in an ɗirka mata haraji, kamfanonin giyan ana so ne kai da kake siyan giyan ta yi tsada, ka daina siyanta. Haka irin wannan haraji ana ɗora ma sigari. In aka ɗora mata sosai, to kai da kake shan sigari, tunda ba a so ka sha sigari, to sanda kake shan sigarin nan fa, kamfanin da ya yi sigarin an ɗora masa harajin da ya biya. Saboda haka za ka ga farashin sigarin da giya ɗin nan sun tashi sosai. Saboda haka sai ka iske cewa ka biya haraji mai girma wanda baka sani ba.
To yanzu mu dawo kan batu kan haraji na sauran jama'ar ƙasa. Idan muka duba tsakanin sauran ɗaiɗaikun mutanen Najeriya da kuma ma'aikatan gwamnatin Najeriya, suwa suka biyan haraji?
Duk ƙasan wato baya da tsari yanayi wannan haraji, wato ma'aikata suke biyan haraji, saboda su ne ake da lallai kuɗin da ke zuwa wajensu, kuma gwamnati take kula da kuɗaɗen da ke zuwa wajensu. To wannan haraji kuma ana ce mishi peyi, pay as you earn. So saboda haka duk sanda za ka samu wani kuɗi daga harajinka, kai ko da ba a biya ka albashinka ba na shekara goma, sai aka zo za a biya ka wannan kuɗin albashinka na shekara goma, to a daidai sanda za a biya ka, kafin ma kuɗin ya zo wajenka, gwamnati ta cire haraji. Shi yasa ko da yaushe za ka iske cewa ma'aikata kaɗai ke biya. To shi wannan haraji da ake biya da zaran an biya ka albashi, ko da zaran za a biya ka za a cire shi, shi yasa ma'aikata suka biya. Saboda haka cikin mutane kusan miliyan 200 da ke Najeriya, wanda suke aiki, ba su wuce kashi biyu cikin ɗari waɗanda suke da irin wannan albashi ba, sai kuma ma'aikatan kamfanoni da kuma manya-manyan hukumomi wanda aka ɗora musu dokoki saboda samun contract, samun kwangiloli da sauransu, suna sukan iya biyan waɗannan haraji. Saboda haka duka ba wani kaso ne mai girma ba, to amma abin sha'awa shine game da harajin, su waɗannan da ke biya haraji ko da yaushe su suka fi zama cikakkun yan ƙasa ko da yaushe, shi yasa zaka iske cewa duk sanda suka yi motsi a ƙasan, ƙasan sai ta ansa.
Na ji tausayi ayana,
to ya aka dan auri me ya faru,
wallahi shugaban ni kutuna, rabbana yayyo ku, rabbana yayyo mu, garagamar mahanku jammu kuke bunku miki shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakan nan, Allah ba za ya bar kowa ba, Allah ba a zalumin kowa ba, na leka kasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa hakin talaka, Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe, an yi wahalar fetur da amman fetur ya yi tsada, kanan ziri ya yi tsada, da na ga layin mota na dakata ne kallo, babu motar soja ba motar ɗan sanda, ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar talaka, daga kabu kabu sai dai taksi su ne motar talaka,
su ne motocin na talaka kere
ne, na ji tausayi ayana, na ji tausayi ayana.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin Yau da Gobe. Kafin mu karkare shirin namu, zamu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar tarawa wato plus kafin a jiro lambar.
Ga ko kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Malam, ko zaka dan rage shi akwatin rediyon naka?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka akan menene ra'ayinka kan maudu'in namu na yau.
To gaskiya idan muka dauki irin batutuwan da ake magana tsarawa mutane irin wannan tax na maganar kaya, gaskiya akwai matsaloli da yawa. Saboda yanzu inda a ce maka ba gwamnatin Najeriya za ta gane, kawai shi suka ba bangaren irin su giya, irin bangaren taba, bangaren duk abin da aka tabbatar da ba kowa ne yake shan shi ba, a ce an ƙara musu kuɗin da ya kamata a ce basu mutane ma su daina sha. To can kada an samu sauƙi. Amma yanzu a batir wannan wanda za ka sa ka ji rediyo, ɗan ƙaramin batir da kake siye naira 60 ko naira 40, yanzu abin za ka siye shi kusan 200 za ka siye shi. Don ga wannan ƙara magana ƙarin kuɗin bai kawo mana alkhairi mu a cikin Najeriya ba. Kuma yanzu shan gari ɗan ƙasa na gari ne, ina biyan ainihin dutsen da duk abin da kika sani, ina hawa mota saboda shekara 10. Amma duk shekara sai ne mota ta rijista saboda dai kasa ta samu irin abubuwan da ya kamata. To dan gaskiya ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari, karshe ne muku fatan alkhairi, kuma muna ce mutala daga samu karuwa da ya jiye da yaro da dare.
Amma Alhaji Musa Garo, ka san ko cewa baya ga duk wannan haraji da ake cirewa daga kama daga na mota da dai sauransu, akwai haraji da mutum yake samu na kudaden abin da yake, na adadin abin da yake samu a wata, ka in aiki yake na gwamnati wa'annan ana cirewa, sai kuma wa'anda
kamar
sana'a yake.
Layin malamin Taladi ya goce, amma da fatan malamin Taladi ya ji tambayan naki. Amma kuma ga kira ya shigo daga jihar Kaduna, jihar Sokoto.
Wake kan layi daga jihar Sokoto.
Wato in na fahimci bayanin da kike faɗa Aisha, shine maganan abin da ake kira da income tax.
Income tax kenan, wato na kuɗaɗen da kake kai mutum yake a matsayinka na ɗan ƙasa kake samu. Ma'aikacin gwamnati shi ana cire mishi
tun kamun mai karɓi albashinsa wanda ake kira PSUN
yawa.
To masu sana'a ma masu aikin kamar aikin kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu, to da alamu mun samu wani kiran daga jihar Bauchi. Wake kan layi daga jihar Bauchi? Today yau naji
layi ya dan goce,
layin yana dan mana wasa,
amma dai muna tattaunawa dai.
To kin ga
ya kamata a ce wato kaman ƴan kasuwa da ƴan kananan sana'o'i su ma suna dan bada gudunmuwa na biyan haraji.
Kuma idan ka bayar ya kamata ka bibiya ka san me ake yi da kuɗin,
inda ake zo ake kashe waɗannan kuɗaɗen.
Yawwa, shine ya kamata ka yi. To
masu kira nan daga jihar Kaduna.
To wake kan layi a jihar Kaduna?
Salamu alaikum.
Wake kan layi?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, barkanku da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
To alhamdulillah, sunana Hamza Balarabe Alhazawa, PR Taskar Mabuga Waya daga Zariyan jihar Kaduna, Najeriya.
To ka ji maudu'in namu na yau?
Lalle na ji maudu'i musamman ma akan haraji. To mu dai gaskiya mu musamman ni dai ina biyan haraji musamman ma ina da masana'anta na musamman na yin biredi. To wallahi duk wata shekara ina biyan haraji. To amma kuma ni babban abin magana ta gaskiya, ni kaina ba zan ce ga abin da ake min da haraji na ba gaskiya.
To Malam Hamza, ka taba bi ka je ka nemi bayanan abubuwan da ake da haraji?
Gaskiya ina ganin malama ya ni kaina ban san ma inda zan je ma in tambaya in bincika, din ban ma san inda ma zan je in bincika ba gaskiya ta Allah.
To amma ina kake biya idan lokacin biya ya zo? Ba ana zuwa wani lokaci su zo har inda ofishin ku yake su ce ba ku biya kuɗi kaza fa na wata kaza lokaci? To me yasa ba kwa tambayan su? Ya kamata su waɗannan masu zuwan ku tambaye su, kuma haƙƙin ku ne a matsayin ku na ƴan ƙasa ku bibiya ku san me ake yi da kuɗaɗen.
Kuma a bayyana muku.
Idan kuma ba ku gamsu ba, ku nemi a muku bayani da zai gamsar da ku.
Kuma idan masu takara sun fito da waɗannan bayanan ne za ku yi amfani da ku ƙalubalance su.
Hauku.
Gaskiya ne, ta muna godiya da irin wannan ƙara mana haske da kuke, don wannan gaskiya mu musamman inda za mu je mu bibiya din ba ne ma gaskiya.
To duk lokacin da aka zo karɓar kuɗi sai ka yi tambaya.
To masha Allah, muna godiya. Hamza Balarabe Alhazawa, PR Taskar Mabugawaya daga jihar Kaduna, Najeriya.
To har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira yana shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, kuna magana da Ibrahim M. Ja'ine Zariya Titi, Kaduna State, Najeriya.
To Malam Ibrahim, ka ji maudu'in namu, menene ra'ayinka?
Lalle ra'ayina gaskiya kamar yadda Hamza Balarabe ya faɗa, da yawan al'umma muna biyan haraji, amma ba mu san inda ake abin da ake da haraji ba. Yanzu in kin lura da firan da kuka yi da mutane da yawa, sun ce suna biya amma ba su san amfaninsa ba, kuma ba su san inda ake yi da shi ba.
To Malam Ibrahim, ka san inda muke gazawa kenan a matsayinmu na 'yan ƙasa, don ya kamata mu rika bibiyan abin da gwamnati take yi, ya take kashewa ta nan. Duk wani ma'aikacin gwamnati daga cikin kuɗin albashin da ake biyan shi, wa'innan kuɗaɗen da ake tattarawa ne da su ake samu a yi.
Kuma ta haka ne za ku san shugabanninku abubuwan da suke yi da sanatan ku da mamban ku.
Kamar yadda kike bayani cewa kamar ƴan siyasa in sun zo a yi musu wannan bayani, ai duk lokacin da ɗan siyasa ya zo kai mishi zai ce ya gamsu, amma idan ya ci zaɓe ba ka ƙara ganinsa. Yanzu misali kamar nan Zariya City, kamar nan idan ka ce ina ne constitution ɗin ɗan majalisa inda za ka je ka yi ƙorafinsa, har yanzu ba su gina ko ɗaya ba. In kuma da shi mu ba mu sani ba. To kaga ina ne za ka je ka yi ƙorafinka ka ce gashi an zo. Kamar ni misali ina da shago a gida, ana zuwa ana karɓan haraji. To idan yanzu misali kamar yadda ake maganar cewa akwai rabano, idan wani abu ya faru ni, to ya za a yi in san yadda za a yi a biya ni?
To da alamu wannan layin ma
ya rufe gashi nan, kuma dai lokaci yayi.
Da alamun dai mutane ma basu fahimci waɗannan.
Amma Aisha, kika gani ya kamata mu tabo inda ake bibiyan ma.
Gaskiya nan gaba za mu tabo
su samu bayanan haraji.
Sosai yana da muhimmanci.
To mun gode kwarai da gaske. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Dan Crafton, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Ba su tsara motar gwamna, ba su tsara motar sarki, sai dai motar talaka.